kasuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Yau shirin zai mai da hankali ne akan halin da Najeriya da al'ummar ƙasar ke ciki dangane da tabarbarewar tattalin arziki. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin wasu akan halin rayuwa a saboda tabarbarewar tattalin arziki. To amma kafin ku ji ta bakin waɗannan mutane, ga kaɗan daga cikin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki.
Ƙasar da take a da sahun gaba na ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka tana ta faɗa da laulayin hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a duniya. Stella Adebayo, wata mai sana'ar sayar da curin biredin Larabawa mai dunkule da nama da dankali a ciki da aka fi sani da shawarma ce, a wani gidan cin abinci a Sokoto da ke arewacin Najeriya, wacce kuma tuni ta canja farashin da ke kan takardar da ake zabar abin da za aka zo ci a shagon abincinta. Wannan na nufin masu zuwa cin abinci a shagon sun yi ƙaranci kenan, ta haka hawa da saukar farashi a Najeriya yake shafar kwastomomi min kayan masarufi. Adadin kasan hauhawar farashin a yanzu ya kai kashi 16.5 daga watan Yuni, wanda haka ne mafi hauhawar da aka gani tun daga shekarar 2005. An yi tsammanin tattalin arzikin zai cimma koda kaso 4 daga cikin 10 a kwatar farkon shekarar, a kuma sake samun kwata da za ta biyo baya. A farkon watan nan ne dai asusun bada lamuni na duniya yace Najeriya ta rasa matsayinta kasancewar ta daya a tattalin arzikin nahiyar Afirka, ta yadda Afirka ta kudu ta doke ta. Babban matsalar da ta ja haka shine faduwar farashin danyen man fetur. Daya daga manyan matsalolin da Najeriya take fuskanta shine matsalar yan ta da kayar baya, irin na yan tsagerin nan na yankin Niger Delta mai arzikin man fetur, inda abinda ake haƙowa a rana da ya kai gangar miliyan 2,200 ya ja baya zuwa ganga miliyan 1.5 a rana. Sai kuma wata komadar da ta hada da karancin hada-hadar kudaden ketare, wanda da su ne masana'antun kasar ke takama wajen sayan kayayyakin masarufi daga kasashen waje.
In tana da shi ana tare da kai, in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam. Ba Allah talaka, ba wan Allah, ba wan Allah talaka, ba wan Allah. In tana da shi ana tare da kai, in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam. Ba Allah yawa, ba Allah talaka.
Haka ne su kuma jama'a me suka ce ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari yayi da su.
Ni sunana Abdurrauf, wasu na kira na mijin Biza.
Wai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tattalin arzikin Najeriya ya komade ya kare, ka yadda?
Gaskiya ba zan iya yadda ba, amma kuma zan iya yadda. Talaka ne ya karye, amma su suna samun kuɗi, don muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa. Su mun san suna arziki, amma mu muna cikin wahala.
Kaman ya
yawa, saboda in a cikin mutum miliyan 10,500 suke ci sau 3 a kullum, sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke, wasu ma rayuwar jemage. Jemage ne ke ci sau 1, tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo ƴaƴansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma, to su suka fi yawa. Amma gwamnati kullum muna jin suna maganar biliyoyi, ba ma miliyoyi ba, biliyoyi. Kaga ba za mu yi da arzikin sai kare ba, kuma kullum a jikin talaka suke tatsa. Talaka abin da ake so a taimaka masa a fito masa da abin da zai ci, shi kawai dame shi. Amma yanzu an ki ga hanyoyi.
Ai kana magana ta fito, a fito mata da abin da ci. Ita gwamnatin ta ce babu kuɗi, tattalin arziki ya komare.
To a sa talakan su shigo da abincin mana. Ai suna da hanyar da za a taimakawa talaka, waɗannan kuɗaɗen da suke faɗa su yi oda abinci ba lalle a ba kila kyauta ba. Ai masa sauƙi ne biya.
Yanzu me kake so ai?
Abin da muke so mu yi ai mana mu talakawa, in dai an yarda talakawa ne mu kuma mun yarda mu talakawa ne. a fito mana da abin da zamu ci. Ayo mana order mu hada da namu na gida sai na gida ya arha domin da wani waje da na gwamnati. Duk abin da za a samu fa a waje a gida in dai ba daga gwamnati ake samu ba suke shigowa da shi na gida ba inda za shi.
Amma gwamnati nan ta ce tana aiki tukur dan shi talakan da kake magana da irin ka dan ya ji dadi.
To sai mu gani a ƙasa amma mun mu gani ba fada ake.
Yanzu duk wannan maganganun da suke kawo bayanai da ƙarin haske da sharhi kana nufin ka ce har yanzu ba ku kai ga gamsuwa ba?
To ai kullun abinci sama yake kullun ya za a yi zamu gamsu inda ƙasa yake yi kullun. Yanzu fa a yau din nan sai ka auni masara 440
nawa kake samu a rana?
Ina samun 350 400 ba radda za ka fito ka samu abin da za ka ci a gidanka sai dai Allah ci da kai.
Wai a lokacin ka zaɓi wannan gwamnatin?
Gaskiya ni bai zaɓe ba rabo na zaɓe tun shagari.
Me yasa?
Saboda na san duk haka suke. Kar ma in zaɓe a zo a ce da ni wai akwai wani abu wanda na ba da gudunmuwa Allah ya tambaye ni ranar kiyama. Saboda haka ba ruwa na ta san dai akwai haƙƙina akan talafin akan hukuma.
Wai in aka tambaye ka aka ce yaya tattalin arzikin nan na Najeriya da gwamnati ce za ta kawo canji zai daidaita misali har kai talaka ka ji daɗi me za ka ce wa shugaban ƙasa?
To sun faɗa amma dai gaskiya mu taimako in dai ba daga Allah ba mun yi da mu ban na sare da su ga abin ana faɗa rarra amma har yanzu talaka bai san me ake ba.
Sunana mun tariya kubu mai katako shin ni tambayar kana mun tambaya ni kuma ina so in ma tambaya shin wai meye ma tattalin arziki ne me ake nufi da tattalin arzikin ƙasa?
Yaya
yawa to ni na ga masifa dai da bala'i tunda muke a rayuwar duniya ba mu taɓa ganin irin wannan karam ba kuma kullun kowane shugaba ce yake yana kaunar talaka ina kaunar take a gun talaka da ake ma mu ba mu san wani tattalin arziki ba su suka sani domin su suke jin daɗi su suke cikin ni'ima a halin da ake ciki ba wani talaka da yake iya ci da kansa ma ba zai ci da wani. Saboda haka in tattalin arzikin ƙasa yana nan talaka ya sani in ma baya nan talaka ya sani mu dai yanzu na san akwai gidan da na makocina da ya sati bai tuwo ba ina maganar tattalin arziki ba wani maganar tattalin arziki su suka sani su suke morasta.
To yanzu tunda an kin yadda cewa ya kare kuma gashi kai ma kana ambata abin da ya tabbatar da karewar tasa tunda ɗaya daga ciki shine gazawar mutum ya ci abinci sau uku misali a rana me kuke so su yi?
To mu abin da muke so su yi su dubi Allah da manzansa duk yanda za a yi a samu sauki a bi. Jiyan nan ina zaune nan wani waya ƙauyensu yake tambaya nawa ne farashin shinkafa aka ce ma 350 amma mu anan gaya muna sayan ta 850 ta Hausa ba ta gwamnati ba 850 muke saya.
Amma gwamnati ta ce tana yin aiki tukuru dan ganin cewa al'amura sun daidaita tunda dama ta ku talakan ku kuka zabe ta ta yi muku kuma alƙawari.
Talaka mu muka zabi gwamnati kuma mu ko gobe Buhari ya tsaya mun yi marke kyawun zato zamu zabe.
To amma kuma gashi kana kokawa a hannu guda kuma ɗaya daga cikin abubuwan kuma da suka sa ka zaɓe shin tayu dan a sauƙaƙa rayuwar ne.
Duk wannan halin da ake ciki ni ba na jinginawa Buhari laifi gaba ɗaya domin ina na fi tunanin gwamnatocin baya da suka zo suka wuce su suka ruguza ƙasa ya zo ya tar da ƙasa a cikin halin wahala yanzu na fi ɗorawa mashawartansa laifi ba sa ba yi shawara ta gaskiya a tannan nasa wanda duk yake zargin yana mazaban ƙasa ya yi waje da shi domin mu talakawa har yanzu ba mu daina sansa ba sai dai in abu ya kai munzalin yadda za mu haƙura mu canja wani.
Kamar ya munzali?
In wahala ta yi wahala ta ƙi ƙarewa ai dole mu ƙyalaye mu nemi wani wanda muke ga zai kawo mana mafita.
Gaskiya mu kira za mu yi ga shugaban ƙasa akwai wasu masu ba su shawarar da suke ba shi. Muddin ya ci gaba da amfani da wannan shawarar to akwai matsala. Dalili da ya sa yanzu a Maiduguri kamar yadda muka samu labari 'yan gudun hijiran nan suna cikin wani yanayi na rashin abinci wanda kamar yadda mun samu labari a cewar 'yan gudun hijiran nan suna mutuwa saboda yunwa na ɗaya kenan. Kuma na biyu muna kira ga Buhari kamar yadda ya ce zai dauki ma'aikata yayi alƙawari, to muna fata abu jahohi 36 da muke da su a dauki ma'aikata domin matasa su samu aikin yi, wannan gwamnati ta ci gaba.
Kana magana gwamnati ta dauki ma'aikata, kuma ita gwamnatin ta ci tattalin arziki ya kare, idan aka dauke su ne za a ba su?
Ah, to ai abin da za a ba su, tunda yanzu gwamnati ta yi magana akan noma, tallafin nan ya kamata a sako da shi tun daga sama har ƙasa, domin talakawa su haɗu da wannan tallafin su yi noma. Alhamdulillahi a bana mun samu cewa damuna ta yi kyau, duk da dai taki na gwamnati bai shigo ba, amma Allah ya zubo da taki daga sama, saboda haka an samu abinci isasshe a ƙasa. To wannan ya sa muke fatan shugaban ƙasa a baɗin Allah ya kai mu a yi tanaji na tallafawa manoma tun daga sama har ƙasa, ba iyaka na sama ba.
Sunana Ibrahim Ilimi, Ibrahim Law Ibrahim Ilimi. Matsalar tattalin arziki kwarai da gaske ta shafi abin da nake, domin ina harkar fenti, don yanzu mutane ba ma can wannan suke ba, saboda maganar tattalin arziki magana ta kayan abinci ake, magana ta kayan abinci ake. So amma alhamdulillah mun ji gwamnatin tarayya ta hana, za ta hana shigo da fenti daga wasu daga ƙetare, kashashen ƙetare, domin a inganta namu na gida. Muna farin ciki, muna farin ciki da yin hakan 100%, domin samun yalwatuwa arziki ne ta ɓangaren harkar sana'armu, especially wanda suke production. Domin ni kaina ina, in Allah ya bani dama, ina da damar da zan yi production ɗin. Matsalar capital shine kawai matsalar.
Baka da jari?
Ban da jari.
Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji abin da masana suka ce akan wannan matsalar. A halin yanzu kuwa, a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu, musamman wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da Chobahiro Diodune, wanda ya daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sunayen da ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.